Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo a amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 17 ga watan Afrilu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
Yayin da ma'aikata suke duba tsarin ginin cocin cathedral ta Notre Dame na kasar Faransa domin sanin iya mummunar barnar da gobara ta wa ginin, shugaban kasar Emmanuel Macron yana ci gaba da bayyana burin sake gina cocin a cikin shekaru 5. A yau Laraba ne 'yan kasar Indonesia suka fara kada ƙuri'arsu, wanda ya zama zaɓi mafi girma da za a gudanar a cikin rana guda. Haka zalika, a yau Laraba gwamnatin Amurka za ta sanar da ƙarin takunkumi ga ƙasar Venezuela da ƙasar Cuba, Canada da Nicaragua a wani sabon yunkuri na kyamatar mulkin gurguzu.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan mazauna wasu yankunan Nijar da ke makwabtaka da Burkina Faso na tserewa matsugunansu saboda barazanar 'yan bindiga. Bayan haka za ku ji ci gaban hirar da sashen Hausa ya yi da shugaban kungiyar Izala ta Najeriya, Sheikh Abdullahi Balalau, akan rikicin jihar Zamfara. Za kuma ku ji rahoto akan yadda yawancin mazauna wani ƙauye a jihar Taraban Najeriya ke fama da cutar makanta. Bayan haka muna tafi da shirin Himma, wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum. Yayin da ma'aikata suke duba tsarin ginin cocin cathedral ta Notre Dame na kasar Faransa domin sanin iya mummunar barnar da gobara ta wa ginin, da ya zama wani babban abin tarihi a birnin Paris, shugaban kasar Emmanuel Macron yana ci gaba da bayyana burin sake gina cocin a cikin shekaru 5. Ya bayyana burin sake ginin har ya fi na da kyau a cikin wani jawabi na ƙasa da ya gabatar a daren jiya Talata, ya kuma shirya ganawa da majalisarsa a yau Laraba domin tattaunawa game da sake gina cocin da kuma kuɗaɗen da za a buƙata don kammala shi. Tuni, 'yan kasuwa attajirai da ke ƙasar Faransa sun yi alƙawarin ba da gudunmawar kimanin dala miliyan 800. Amma waɗanda za su aiwatar da ayyukan sake ginin mai tarihi sun yi gargaɗin cewa irin wannan aiki zai iya kaiwa fiye da shekaru 20 kafin a kammala shi. Za a kada ƙararrawa a duk majami'in ƙasar Faransa a yau Laraba da yamma domin tunawa da sa'o'i 48 da fara tashin gobarar. A yau Laraba ne 'yan ƙasar Indonesia suka fara kada ƙuri'a, wanda ya zama zaɓe mafi girma da za a gudanar a cikin rana guda. Aƙalla mutane miliyan 193 suka cancanta su taka rawa a cikin wannan zaɓe da zai fitar da wanda zai yi shugabancin ƙasar da tafi yawan musulmai a duniya.
Siapapun yang terpilih kita harus akur, ya kan?
Dole kanmu ya zama a haɗe, kowaye ya ci, bai kamata mu yi rigima ba. Idan dai an yi adalci, idan Jakowi ya ci, za mu goyi bayansa, kuma idan Prawubo ya ci, shi ma za mu goyi bayansa. Abin da ya fi muhimmanci shi ne kar mu yi faɗa. Mafi akasarin ra'ayin mutane da aka lissafa sun nuna Widodo na gaba, amma Prabowo ya faɗa manema labarai da yammacin jiya Talata cewa yana sa ran cin zaben da kashi 63 cikin 100. 'Yan ƙasar Indonesia za su zaɓi mataimakin shugaban ƙasa, 'yan majalisar tarayya na yankuna da na karkara a cikin 'yan takara 20,000. A yau Laraba gwamnatin Amurka za ta sanar da ƙarin takunkumi ga ƙasar Venezuela da ƙasar Cuba, Canada da Nicaragua a wani sabon yunkuri na kyamatar mulkin gurguzu a ƙasashen yammaci. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta ba da ƙaimi wajen gurgunta shugabancin Nicolas Maduro a birnin Caracas tare da tabbatar da shugaban majalisa Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasa. Matakin da ƙasashe fiye da 50 suka goyi baya. Gabanin jawabin mai baiwa shugaban ƙasar shawara a harkokin tsaro a birnin Miami John Bolton jigo a gwamnatin Trump ya jaddada duk wasu hanyoyi da ake da su a kan tebur don kawo ƙarshen rikicin Venezuela, wanda ya ce ƙasar na ƙoƙarin ta wuce ƙa'ida. A matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin kawar da Maduro, jami'an Amurka sun matsa lamba kan Cuba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump kuma mai bai da shawarwari a fadar White House Ivanka ta ziyarci ƙasar Ivory Coast a ziyara aiki ta kwanaki hudu da take yi don inganta tattalin arzikin mata a yankin yammacin Afirka, da take jawabi a Kayet a wata gonar koko da ke wajen Adzope a jiya Laraba. Ivanka ta sanar da cewa cibiyar raya ƙasashe ta duniya USAID a takaice da wasu kamfanoni masu zaman kansu za su haɗe da alƙawarin dalar Amurka miliyan 2 ga harkokin masu sana'ar koko a Ivory Coast. Duk da yake a Ivory Coast shugaba Trump yana shirin halartar taron bankin duniya, ita Ivanka ɗin wacce ta kasance mai ba da shawara ga mahaifinta kan ƙarfafa tattalin arziki ta fara tafiya zuwa yankin tare da ziyartar babban birnin Habasha na Addis Ababa ranar Lahadin da ta gabata, inda ta sanar da shirin gwamnatin Amurka na miliyoyin dala Amurka don tallafawa 'yan kasuwa mata. Rahotanni a baya-bayan nan na cewa kuɗin da ke asusun ajiya na ƙasar China zai ƙare a shekarar 2035, wanda ya janyo cece-kuce a hanyar sadarwar ta intanet. Wasu 'yan ƙasar China sun yi ikirarin cewa masu ritaya suna karɓar fansho mai tsoka a kowane wata, yayin da wasu suka nuna damuwa akan cewa asusun kuɗin zai ƙare kafin su yi ritaya. Masana tattalin arziki sun ce an yi gyare-gyare na gaggawa don magance matsalar masu karɓar kuɗin fansho a ƙasar ta China.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jamhuriyar Niger. Mazaunan wasu ƙauyuka da ke kan iyakar ƙasar da Burkina Faso sun fara tserewa daga matsugunansu sakamakon yanayin ɗarɗar da aka shiga a wannan yankin da ke matsayin wata malaba ga 'yan ta'addan ƙasar Mali. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rahotanni daga ƙauyen Boni na gundumar Torodi sun bayyana cewa ɗaruruwan mutane ne suka tserewa tashin hankalin da ake fuskanta a garuruwan da ke kan iyakar Nijar da Burkina Faso, yankin da ake ɗauka a matsayin wata muboyar 'yan ta'addan arewacin Mali, kamar yadda wakilin ƙungiyar Transparency a garin Makalandi Malam Habibu ya shaida min ta wayar telefon.
Tsakanin mata da yara, hata da maza, an samu fiye da mutum 200 da suna nan. Akwai wani ƙauye da ake kira Boni da yake kilomita 45 yamma da Makalandi, suna nan cikin Apple Inc.
Daga waɗanne garuruwa ne suka fito su waɗannan mutane?
To garurukan da suka fito garurukan ne da suke da iyaka da Burkina. Akwai ƙauye da ake cema Yarin Taga, akwai wani ƙauye da ake cema Gugara. To waɗannan ƙauyuka ne, dama ƙauyuka ne da suke da iyaka da Burkina Faso, wannan ƙauyuka ne suka fito.
Menene masababin ficewarsu daga matsugunansu zuwa neman mafaka?
To dalili biyu ne. Akwai dalili na farko da ana musu barazana ta rayuwa da yan bandayen nan da ajikin yan jabi. Kuma bankin wannan satin da ya wuce akwai fujawa da suka kai hari wannan wuri. To harin nan ya sa gaskiya mutane sun rude sosai sosai, shi yasa suka ba garurukan su suka zo nan ga su samu su gani ko sun tsira da rayuwa.
Cikin wani yanayi ake a nan shi ƙauyen na Boni?
To a hali gaskiya yanayin da suke ciki yanayi ne da babu daɗi, saboda ba su da wurin kwanciya, ba su da ruwan sha, ba su da abinci, ya sanar da kuma akwai yara tare da su.
Da jin wannan labari, hukumomin Nijar suka kira wani taron gaugawa a nan Yamai, wanda ya haɗa wasu gwamnoni da wakilan ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa domin kai ɗauki ga waɗannan 'yan gudun hijira, in ji ministan ayyukan jin ƙai Alhaji Lawan Magaji a zantawarsa da muryar Amurka.
Akwai wani fanni da wajen su masu da shunin wajen ma'aikatar PNUD da OCHA da sauransu da ake ce ma aiki na gaugawa, wanda kamar daga sati guda zuwa wata uku kafin ma a shirya akwai wani abu da ake dan sarrafawa don mutane in sun samu irin wannan gudu ko gusawa daga matsayin su don su kare lahiyar su da ransu, to ana kawo musu wannan gudunmuwa. Muna nan agaji na gaugawa, muna nan muna tsara shi insha Allah nan zuwa 'yan kwanaki. Gwamnati jihar da kanshi zai gaya ma gwamnati prefe na Turudi wannan mission za ta je ta a gani ya za a yi a fuskanci wannan matsayin da suke ciki.
Yankin Tilaberi mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso na daga cikin yankunan da ke karkashin dokar taɓaci a nan Nijar sakamakon yawaitar ayyukan ta'addanci, yayin da wasu kasashe biyar na yankin Sahel suka kafa rundunar haɗin gwiwar G5 Sahel da nufin kakkaɓe masu tayar da ƙayar baya. Sai dai tsaikon da ake fuskanta wajen shigowar kuɗaɗen da kasashen duniya suka yi alkawalin bayarwa na toye harkokin gudanar da wannan runduna. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Shekaran jiya Litinin ne muryar Amurka ta samu bakuncin tawagar manyan shugabannin kungiyar Izala ta Najeriya, inda aka tattauna da su akan batutuwa da yawa. Abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar, akan batun rikicin jihar Zamfara. Ga ci gaban hirar su.
Da wasu malamai a Najeriya suna ganin cewa ita wannan kungiya ta Izala ta kan yi bangaranci a wajen gudanar da al'amuranta, wanda suke ganin cewa shekarun baya lokacin gwamnatin Goodluck Jonathan an yi ta kashe-kashe waɗanda 'yan kungiyar Boko Haram suke ta yin abubuwa iri-iri daban-daban, kuma kungiyar ta fito ta soki lamarin wannan ainihin wannan gwamnatin, wanda a yanzu gashi kuma ana ta kashe mutane a jihar Zamfara da kame-kamen mutane a Kaduna da sauransu, amma ana ganin cewa kungiyar bata fito ta yi suka ga wannan lamari da ke gudana a wannan gwamnatin ba. Za a iya cewa ita wannan kungiya tana daukan bangarancin kenan, ta
fada kuma ka fada ka bayar wa kungiyar adalci ba a wancan lokaci, ta fada kuma ta dau mataki, ta yi magana ga gwamnatin da ta gabata, saboda babu wata alaka da gwamnatin, ba wani zuwa da za a iya zuwa don ganawa da shugaban kasa a wancan lokaci. Amma duk rubutun da ya kamata mu yi, mu rubuta wa shugaban Jonathan a lokacin, mun yi duk magana da za mu yi don a nuna illan Boko Haram an yi. A yanzu kuma shi kansa shugaba Muhammadu Buhari ya buɗe kofar saduwar shi da wannan shugabanni na kungiya. A musulunci, in shugaba ya buɗe kofa don saduwa da shi saboda karban shawara da nasiha, bai dace ba kuma ka hau kan minbari ka ce kana mishi nasiha a duniya. Saboda haka abin da ke faruwa nan, muna samun shi kai tsaye mu zauna mu ce ga abin da za a yi, ga abin da za a yi. Kuma da zaran an yi magana, ba mu tashi wurin ba ko washe gari zaka ga ya dauki mataki. To shin wanda ya bamu wannan dama, shin mun mishi adalci mu fito kan minbari ko mu fito kan jarida mu ce yayi kaza yayi kaza? Ai kaga ba mu yi adalci ba. In har shugaba ya bada wannan dama, ya bada wani haƙƙi mai girma, don haka mun yi amfani da wannan daman, mun zauna da shi ishin Zamfara mun gaya mishi ga abin da ya kamata, abin da ke faruwa a Borno mun gaya mishi, sauran wasu wurare duk mun gaya mishi, kuma yana iya kokarin sa ya ga cewa an dauki mataki akan wannan. Saboda haka ba mu da wani dalilin da zamu fito mu ce zamu yi suka, sai dai mu yi addu'a. Masallatai da dama mun sa a yi addu'a, saboda mun san harka ta tsaro ba harka bane kawai ta gwamnati ita kadai, dole sai kowa da kowa ya shigo, maluma su cigaba da wa'azi da sauransu. 'Yan siyasa kuma shi yasa muka yi magana ko kwanan nan mun fidda jawabi cewa kar a siyasantar da harka na tsaro, a dauka siyasa za a yi a ciki, wannan bai dace ba. Kowa ya bada haƙƙinsa na tabbatar da ƙasa ta zauna lafiya. Wannan harka ta kidnapping, harka ta ainihin wato kashe-kashe a jihar Zamfara, babu wanda yake jin daɗin wannan. Kowa na addu'a, Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki. Kuma mun ga tasirin addu'a, ai kwanan an kama ɗaya daga cikin alarmomin mu, alarm Ahmad Suleiman. An ce a bada kuɗi, muka ce ba za a bada kuɗi ba, mu koma mu yi addu'a a masallatai, sannan mun tsaya mun yi addu'an Allah ya kubuto da shi. Kafin shi akwai Malam Ahmad Algarkawi, ɗaya daga cikin malaman sunna a Kaduna, an kama shi, addu'a muka ringa yi a masallatai, muka yi addu'a Allah ya fito da shi. Ni kaina akwai wana da muke uwa ɗaya uba ɗaya, an kama shi, addu'a muka ringa yi. Don haka mun ga tasirin addu'a, kuma muna ci gaba da yin addu'a, shi yasa muke kira ga ƴan uwa kowa ya dage da yin addu'a. Addu'an nan na da tasiri, amma duk da cewa ana addu'a, kuma ita gwamnati dole ne ta bada haƙƙi na kare jinin al'umma da kare dukiyar al'umma da abin da ya kamata a yi don a zauna lafiya. Shi yasa don kaunar mu da shugaba Muhammadu Buhari bai sa kawai mu zauna da shi ba za mu gaya mishi gaskiya ba. In mun ki gaya mishi gaskiya, mun ci amanar sa, Allah ba zai bar mu ba.
Madalla hira da Yusuf Aliyu Harande da shugaban kungiyar Izala Abdullahi Balalau kenan. Yanzu kuma za mu je jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya. Galiban mazauna wani ƙauye a jihar yanzu haka na fama da cutar makanta da ake kira river blindness da Turanci. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoton.
Cutar makanta ta river blindness wani nau'in guda ne ma ke yaɗa ta hanyar yaɗa wasu ƙwayoyin cuta. Kuma alamominta sun hada daga ƙaiƙayi mai tsanani da kuma kumburin fata jiki kafin wanda ya kamu da ita ya kai ga makancewa. Sunan wannan ƙauyen shine Shimbon, da ke da bukoki irin na karkara, wanda akasari mazauna garin makafi ne da wannan cuta ta nakasa. Kuma ƙauyen na ma kusa ne da garin Garbabe a jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya. Dan Juma Shimbon, dan shekaru 30 ne da ke da burin zama soja, ya kamu da wannan cuta ne ta makanta yau kusan shekaru 20 tare da tallafin tafinta. Ya ko bai ne da lamarin ya faru da shi lokacin da suka je wanka a kogi.
In sawa yazo in kwado sun ne.
Abin da ya faru mashi a kogi ne ya same shi. Amma daga a kogin din sai ya fara je ido shi ya yi masa kekeke.
Amma cikin shekarar 1991 ne jami'an kiwon lafiya da kuma 'yan sa kai suka soma wani yunkuri na kawar da cutar ta hanyar amfani da magunguna irin su Mectizan da kuma Albendazole. Mr. Zakaria Dauda na kuwa cikin jami'an sa kai da ke taimakawa a ƙauyen Shimbon da ma wasu ƙauyuka 11. Ya ko bane irin halin da ake ciki da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta.
Kana Zakaria Dauda ne. Na gurgurmaya game da wani aikin. Muna sha fama da su, za mu doki magani, mu je mu ba wayansu, sai wayansu su ki, sai wayansu su karba. Sai wayansu ka ce ai ana biya mu ne. A ba su kyauta, dama akwai talafa wanda ake mana dan naira 20 a ba mu. Suka ce ba zai ba mu ba. Amma mu dai ya kokari na abin da ke koya mana mu bayar. To mu mukan bada wannan magani, muka shiga ƙauyuka gidaje gidaje mu bada wannan magani, mu kuwa ba kan biya mu ba. Sai dai in gidan da ka shiga a baka da naira 20, amma sukan ba su kan bayarwa. Sai muka dauki dawaniya mukan bayar din, saboda haka ana ta zagin mu, amma ba mu damu da zagin da suke mana ba. Domin mun dauki nauyin dole za mu bayar. Wanda suka ba mu magani suka ce su suka dauki nauyi, mu mu dauki nauyi, mu kuma ba su. Muka dauka nauyi muna bayarwa. Ba mu ci ba, ba mu sha ba. Kuma akwai nisa hanya, kuma nisa hanya mukan tafi. Nakan takawa har mu haura. Yanzu kamar haka ina da ƙauyuka guda 12 wanda ke bayarwa a nan.
Kamar yadda bayanai suke nunawa, idan wannan lamari ya ta'azzara, akan garzaya da majinyaci ne zuwa cibiyar shan magani ko kuma garin asibiti da ke garin Garbabe, inda ake samun magunguna wanda gwamnati da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka tanadar. Kuma a da can akan ma alakanta cutar a yankin nema da shan ruwan kogin Taraba, batun da ko jami'in kula da cibiyar shan maganin ta Garbabe Mr. Dennis Daniel ke cewa ba haka lamarin yake ba, tare ko da bayanai irin kokarin da suke yi wajen yakar wannan cuta.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Sarkin baiwa, ya ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga maimaicin shirin Himma.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Malam Abubakar Zanedo na asalin kasar Najeriya mazaunin birnin New York zance da ke nan kasar Amurka. Shekara nawa kake kana aiki da Amurin Amurka?
Shekara 4 ne da ƴan watanni ina aiki a Amurin Amurka.
To zamu ce kenan kai aikin jarida shekara 15 a Najeriya kuma ka zo na Amurka shekara 4 ko 5 zamu ce. Me zaka ce akan aikin jarida a nan Amurka kuma aikin jarida a Najeriya kuma in ji ma Afirka baki ɗaya fiske ka samu kaya wasa a wasu kasashe na yammacin Afirka?
To ba wani bambanci, bambancin ɗaya ne kawai kayan aiki ne da sannan kuma nan inda muke. Babban bambanci shine nan inda muke duk abin da kake jin shine za ka yi faɗi, za a baka faɗi. Kuma in dai ka ɗauko wannan labarin ne wallahi an baka dama ka faɗi, in dai ka san gaskiya ka ɗauko. Amma can ko gida ana duba ce a labarin da ya ɗauko na wane ne, a anya wannan labari idan muka sa gwamna ba zai jawo shi ba, a ministan nan ba zai jawo shi, kaga irin kaga bambancin kenan kawai. Amma ko da ke gidan ma yanzu na ga abin an fara, abin ya fara ci gaba. To an fara saka musu mara su yada irin wannan labaran.
Idan 'yan jarida a Najeriya na saurare, yanzu wani kira gare ka ga 'yan jarida a Najeriya ko in ce ma Nijar, Kamaru da Chadi?
Ai duk 'yan jaridan da suke yankin Afirka gaba daya, misali zan gaya maka abinda zan ce musu kawai shine aikin jarida aikin sadaukar da rayuwa. Sadaukar da kanka ne akan aikin. In har ka san ba za ka iya baka bashi ka nemi wani abin yi, amma in har ka san yin aikin jarida to na ɗaya idan ka tabbatar cewa da dama da hauni duk ka ji ra'ayinsu a kan, ko ka ji ba'asinsu a kan labarin da za ka rubuta, wato ka fahimta ko?
Na gane. To
wato abin da yake ka yi balancing kuma ka tantance sahihancin labarin da ka samu kafin ka yada a duniya, don ka yada a duniya ƙarya, domin me duniya suna ganin a matsayin mune idanunsu. To idan har ko muka faɗa abin da ba shine ba, kaga to ba mu kanmu adalci ba.
Eh, ka ce kai balancing kenan, ka ba kowane bangare faɗin albarkacin bakin sa.
Eh,
to haka ne. To shi ko kamar yanzu ministan yada labarai a Niger, Kamaru, Najeriya da Chad, su ko mi zaka ce musu wani kira gare ka a gare su akan wannan aiki da muke na aikin jarida?
Abin da kawai zan gaya kiran da zan musu shine cewa su tuna su san muhimmancin aikin jarida tunda shine ministoci. So da haka kada wai dan jarida dan ya yi labari akan shugaban kasa ko akan shi ministan a nemi a bi hukumarsu a ci zarafinsu, wannan ba aiki ba daidai ba ne. A saki 'yan jarida, a saka musu mara su yi fitsari, su fa 'yan jarida su kuma su riƙe gaskiyarsu. Kada su dinga aikin jaridan kuɗi, wani ai ya bani kuɗi saboda haka bari zan san sassauta mishi, a'a yau kai ko mahaifinka ne yau ya faɗa yi abin da ba gaskiya ba, sai ka faɗi in ku ba kai ka bar aikin.
To Allah ya sa sun gane. Su kuma matasa wanda su ma suke buƙatar samun rayuwa kamar kai, yadda aikin jarida ya ɗauko ka daga Najeriya ya kai ka Jamus kuma nan ga ka Amurka, inda ka samu armuce rayuwa ingantacce, wani kira gare ka ga su matasa wanda su ma suna so su samu sauyin rayuwa?
Fadan Abdulaziz, sauyin rayuwa akwai da dama. Kaga duk aidin tashi ne sauyin rayuwa, ai kaga na shigo jirgi na zo, amma a kurin ba zan kama hanyar Sahara in je in ce zan bi jirgin ruwan taho ka tafi Turai ba. Wannan ba neman sauyin rayuwa ba, ba neman ba wa kai adalci ba. Akwai hanyoyi da hukumomi suka gindaya, za ka shiga ƙasa ka je ka nemi izinin shiga ƙasar, ka shiga ƙasar duk abin da hukumar ce a yi ka yi bi, shi alhamdulillah za ka je ƙasa ka zama lafiya. Amma a Sahara, Abdulaziz, bana fatan wani yaro sake kama hanya sake bin Sahara akan cewa nemo rayuwa.
To idan mun diba Malam Abubakar, a Afirka ma akwai kasashe wanda zamu cewa sun samu cigaba, kamar in ka diba ƙasa Afirka ta Kudu, ƙasar Namibia, Mozambique da su Angola, su ma ai kasashe ne wanda ina ji mutanen mu na arewacin Nigeria, Kamaru, Chadi, su ma Hausa zancewa da masu sauraron mu, su ma za su iya je a wani nan wurin samu sauyin rayuwa ko?
Eh, to ai ka san an ce shan kuku daukan riko, abinda mutum yake zo shi zai yi. Amma duk kasashen da ka lissafa wannan gaskiya ne, me yasa suka samu cigaba? Ba na abu ne, har yanzu akwai gurguntura a kasashen ne yayi. Kuma ka san duk shin da bature, duk inda yake bature, duk inda yake zai tabbatar da cewa rayuwarsa ya shimfiɗa, inda ta mai daɗi ne.
To Malam Abubakar Zanedu, mun gode kwarai. A takaice tambaya ta karshe ita ce, wane kira gare ka ga shugaba Muhammadu Buhari da ya lashe zaben shekarar 2019?
To kira ka gare shi shine Ubangiji Allah ya taya shi riko, sannan kuma wannan aqidar tashi ta halaccin hanci rashawa da kuma neman sa Najeriya akan turba madidaici Ubangiji Allah, Allah na roƙi Allah ya bashi iko ya aiwatar da ita, domin Najeriya ba ta samu shugaba wanda yake kaunin kasar kamar shi ba.
To Malam Abubakar Zanedo kenan, mun gode da bamu damar tattauna da kai a cikin shirin namu na himma Bata Grago, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Aisha Gali Surajo Faki, ɗaliba a makarantar Nuhu Bamalli Polytechnic Zaria. Tace assalamu alaikum VOA Hausa, da Allah ku bani dama in jinjina wa dakarun sojojin Najeriya bisa nasarar da suke samu a kokari da suke yi na dakile yan bindiga da barayin shanu a jihar Zamfara. A ƙarshe muna taya su da addu'a. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum murya Amurka. Zaman yiwa tufkan hanci da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da yan majalisun tarayya na jam'iyyar APC akan shugabancin majalisar mataki ne mai kyau da fatan hakar su za ta cimma ruwa, daga Alhaji Mele Yusuf Ali. Wannan sako ya fito ne daga Zainab Buhari Yahaya Nguru. Ta ce assalamu alaikum VOA Hausa, al'umman jihar Zamfara da Kaduna da ma Katsina, Allah kawo muku dauki game da hare-haren yan ta'adda, da fatan Allah zaunar da kasar mu lafiya. Wannan sako na cewa assalamu alaikum murya Amurka, don Allah ku bani dama na mika ta'aziyya ga al'ummar jihar Katsina da kuma yan uwa da iyalan Chief Justice Mamman Nasiru Galadiman Katsina, Allah ya ji kansa da rahama. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa. Sai kuma sako Umar Lawal Dan Fulani, yace hakika matsalan karancin man fetur da jihohin Sokoto, Kebbi, Zamfara suke fama da ita wani babban kalubale ne ga talakawa. Ya kamata gwamnatin tarayya ta gaggauta magance wannan matsala tun kafin ta gama kasar mu baki daya. Sako mu na karshe na cewa assalamu alaikum VOA Hausa, hare-haren da yan ta'addan Boko Haram suke yunkurin kaiwa a jihar Borno abin takeici ne da Allah wadai. Allah ya zaunar da kasar mu Najeriya lafiya. Daga Safiyanu Gumal Zangon Daura da Amogali Zangon Daura da Tahir M Tahir Jambulo.
To madalla masu sauraro, a shirin mu na dare yau za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shin a ganin ku laifin waye mata ba su samun kashi 30 na makaman da ake masa alkawari a Najeriya. Muna kuma fatan matan za su kira don bayyana ra'ayi, sai mun ji daga gare ku. Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Yayin da ma'aikata suke duba tsarin ginin cocin Cathedral na Notre Dame na ƙasar Faransa domin sanin iya mummunar ɓarnar da gobara ta yi wa ginin da ya zama wani babban abin tarihi a birnin Paris, shugaban ƙasar Emmanuel Macron yana ci gaba da bayyana burin sake gina cocin a shekaru biyar. A yau Laraba ne 'yan ƙasar Indonesia suka fara kaɗa ƙuri'a wanda ya zama zaɓe mafi girma da za a gudanar a cikin rana guda. Aƙalla mutane miliyan 193 suka cancanta su taka rawa a cikin zaɓen da zai fitar da wanda zai yi shugabancin ƙasar da tafi yawan musulmi a duniya. Haka zalika, a yau Laraba gwamnatin Amurka za ta sanar da ƙarin takunkumi a ƙasar Venezuela.
Tuma sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya Nazir Liman Hong murnar ɗauran auren 'yarsa Amina da angonta Usman Ibrahim, wanda za a yi ranar Juma'a 19 ga watan nan bayan sallar Juma'a a unguwar Wuradole a garin Hong da ke jihar Adamawa a Najeriya. Allah ya kai mu ya kuma ba da zaman lafiya, amen. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Sa'ida Hamdun da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyar mu ta yau Nashwan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.